kwana muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahouse.com ko sashen hausa.com kazalika za ki sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan halin da hukumar kula da arewa maso gabas take ciki dambarwa bata kare ba a kungiyar masu sukuwar dawaki a birnin Kwanni inda shugaban kungiyar yace sam ba a tsige shi ba yankin Olu a jihar Imo ya kasa samun salama don fitinar matsafa da yan rajin Biafra IPOB APC a Zamfara na cewa ta shawo kan takaddama da tai awon gaba da dukkan mukamanta a zaben shekara 2019 muna da tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labarin duniya daga Washington DC
to assalamu alaikum masu saurare ga labaran masu gabatar da kara a shari'ar neman tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun kammala gabatar da hujjojin su jiya Alhamis inda suka yi ta gabatar da furuce-furucen wasu da dama daga cikin masu boran waɗanda suka afka cikin ginin majalisar na Capitol a watan jiya da suka ce sun dau wannan matakin ne kamar yadda Trump ya buƙaci su yi ta wajen fuskantar ƴan majalisar da ke zama don tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben watan Nuwamba ƴar majalisa daga jihar Colorado Diana Degett ɗaya daga cikin ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai da ke gabatar da ƙara kan Trump ta ce masu boran sun yi imanin cewa umarni shugaban ƙasar ya basu masu boran sun bayyana ma ƴan sanda ƙarara cewa suna bin umarnin shugaban ƙasa ne to amma babu wata alama nan da nan da ta nuna cewa da yawan ƴan Republican magoya bayan Trump a majalisar dattawa na juya mar baya bayan wannan zaman hasali ma Trump wanda ya sauka daga mulki a daidai lokacin da ake rantsar da Biden ranar 20 ga wata na kan hanyar wanke shi daga zargin Amurka jiya Alhamis ta yi shelar kakaba sabbin takunkumi kan kasar Myanmar wadda ake kuma kira Bama sama da mako guda bayan da sojojin kasar suka hamɓarar da gwamnatin da aka zaba a demokradiyyance hukumar baitul malin Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa ta kakaba takunkumi ma wasu mutane goma da kuma kungiyoyi uku waɗanda suka taka rawa wajen hamɓarar da gwamnatin Bama wadda aka zaba a demokradiyyance wannan takunkumin ba akan mutanen Bama aka auna ba a cewar takardar bayanin baitul malin hukumar sa ido kan kafafen labarai a China ta ce ta dakatar da kafar labaran BBC daga gudanar da ayyukanta a kasar saboda abin da ta kira saba ka'ida sosai game da batutuwan yadawa a labarai wannan shawarar na zuwa ne mako guda bayan da hukumar sa ido kan kafafen yada labarai a Burtaniya mai suna the Office of Communications ta soke lasisin gidan talabijin din China na kasa da kasa hukumar ta ce jam'iyyar communist ta kasar China ce ke tafi da harkokin wannan kafar labaran wanda hakan ya saba ma dokar Burtaniya wadda ta hana jam'iyyar siyasa iko kan kafar labarai mai lasisi jiya Alhamis hukumar gidan radio da talabijin na China NRTA ta ce an samu BBC da laifin abin da ta kira saba ma ka'idojin da aka gindaya ma kafafen radio da talabijin a rahotannin kafar kan China wanda hakan ke illa ga muradin China da kuma haɗin kan kabilunta da yake jawabi a cibiyar lafiya ta Amurka jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya cecceki tsarin yin rigakafin mutumin da ya gada sannan ya yi kira ga Amurkawa da su haƙuri zai gyara mutumin da na gada bari in gaya muku gaskiya bai yi shirin da ya dace game da aikin rigakafin miliyoyin mutane ba a cewar Biden zai dau lokaci kafin mu gyara amma za mu gyara a cewarsa Biden ya kuma bayyana cewa Amurka ta samu alluran rigakafin da za su wadaci mutane miliyan 300 daga cikin jimlar mutanen Amurka miliyan 328 zuwa ƙarshen watan Yuli. A halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka Joe Biden ya ɗage dokar ta ɓaci kan iyakar Amurka da Mexico sannan ya tsaida karkatar da kuɗi da akan yi wajen gina katanga akan iyakar A wata wasika ta jiya Alhamis ga shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi, Biden ya ce ya dage dokar ta bacin da shugaba Donald Trump ya kafa a watan Fabrairu shekara ta 2019. Yana mai cewa babu dalilin kafa ta. Biden ya kuma bada umarnin cewa ba za a sake karkatar da kudin haraji da Amurkawa ke biya don gina katanga ba, wanda hakan na ɗaya daga cikin muhimman manufofin Trump. A ƙarshe, yayin da ake ƙoƙarin hanzarta yin rigakafin cutar corona, jami'an lafiya a Amurka sun damu sosai da yadda baƙaƙen fata a Amurkar ke can bayan fararen fata game da batun rigakafin, wanda hakan ke ci gaba da tabbatar da rashin daidaiton da ke akwai ta fuskar jinsi a ɓangaren lafiyar ƙasar. Ana takaddamar da shirye-shirye a faɗin ƙasar da zumar yin rigakafin baƙaƙen fatan Amurka. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden za ta fara raba rigakafi a ƙananan asibitocin gwamnati da ke amfanar ƙananan jinsuna.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumar kula da raya yankin Arewa maso gabas ta ɗau matakan koyawa matasa 1,200 ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa a jihar Bauchi, Gombe da Taraba da samar da kayan aikin noma. Kazalika, hukumar na cewa za ta yi aikin hanya tsakanin alƙaleri da ƙirfi a jihar Bauchi zuwa Gombe Abba a jihar Gombe. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad daga Bauchi.
Shugaban hukumar Muhammad Alkali ya shaida hakan ne a Bauchi a wajen bikin yaye dalibai guda 176 'yan jihar Bauchi waɗanda suka sami horo kan fasahar ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa.
Kuma duk yaran da ya magaranta ko magaranta in ba sani a kasan inda ba ta yana cewa idle mind is devil workshop. Shi yasa mu a commission din muna gani ya kamata a yi musu wani abu wanda za su bar aiki a kansu, tunda duk abin da za a yi gwamnati ba zai ya duke su aiki gaba daya ba. A za a musu training a kan jaran telefon da sauran abubuwa. Mun ba su kayan aiki da tilin muna gani haka su za su fara aiki da kansu, kuma a cikin Allah da Ramaza sun da su fara aiki wannan wata su za su yi neman ma'aikata wanda za su aiki tare da su.
Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir ya bayyana godiya
musamman ma shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari da ya kafa wannan cibiya, kuma sun kawo tallafi na haƙiƙa wato ta hanyar ilimi, ta hanyar hanyoyi, ta hanyar makarantu, ta hanyar asibitoci, kai har hanyar bunƙasa noma.
Kwamishinan ilimi na jihar Bauchi Dr. Aliyu Usman Tunde ya yi bayani a madadin makarantun gwamnati da na masu zaman kansu.
To sun ce sun kawo gobe za mu karba duka face mask guda 10,000 makarantu na gwamnati, sannan makarantu na masu zaman kansu su kuma 5,000, sannan kuma bayan face mask akwai kaman barguna also, kuma wannan ya taho daidai da dama muna da makarantun mu na boarding wanda muke dada inganta insha Allah za mu samu mu rarrabawa yaran. Akwai extra books da sauransu haka dai, kayayyaki dai irin waɗannan wanda suka kawo wanda muna maraba da su. Ko da yake mu ma dai gwamnatin jiha dama mun sosai da yawa daga cikin su sosai sosai.
Daga bisani na ji ta bakin wasu daga ɗaliban da suka amfana.
Sunana Abdulrahman Rabi Ɗanjana, na samu damar koyan computer graphics kamar yadda kake gani an ba mu computer.
Sunana Khadija Rabi Ɗanjana, ni na koyi graphics design ne, yin sakatan aure, billboard, logo da sauran. Ina jami'a ne aji na uku.
Ina gina gaba ya ce makaranti.
Ina ce makaranti ta fanni da dama don dogaro da kai haka ba sai mutum ya tambayi kowa ba, kuma za ka iya ɗaukan ma'aikata a ƙarƙashinka.
Abdulhamid Muhammad wayar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar, dambarwa ta ɓarke a ƙungiyar masu sukuwar dawaki ta yankin birnin Ƙwanni, inda membobin ƙungiyar suka taru suka tsige shugaban ƙungiyar. Amma shugaban ya ce shi dai yana nan kan kujerarsa. Daga birnin Ƙwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Shugaban kungiyar na birnin Ƙwanni da ya aza sharaɗin sai an yi taro a ofishin magajin garin birnin Ƙwanni, ya halarci taron majalisi na musamman da kungiyar ta kira a wurin da sharhanta, inda lokacin membobin kungiyar suka rushe tsohon kwamitin gudanarwa Kobiro da shugaban ke jagoranta, kuma suka kafa kwamitin riƙon ƙwarya kamar yadda magatakarin kungiyar ya yi mini ƙarin bayani.
Ni na Mamman Hafsa. Matsala ta aka samu yanzu shi na yanzu muka zo muka yi asamblee general, don asamblee general ɗin akwai masu makaru tsari saboda cin gaban kakarmu a sanmu kuma da birnin Ƙwanni. Don haka na yanzu muka zo akwai ƴan matsaloli, shi na yanzu an kasa wani ɗan kwamiti na kiris tun da abun kaji ai lafafa sai wanda an kai magana.
Yanzu ana iya cewa shi tsohon kwamiti an dakatar da shi an kafa committee na wucin gadi.
To insha Allah dai haka assembly general ta decide ta ce a sa committee kuma sa committee na mutum biyan wanda za su tsara tsarin su ko da waki kacin dai nan tawa ta zo ta sa sabon biro.
Nan zuwa shi aka tsammani yalla maganar ta kai ga tawa zakwa.
To yanzu dai za mu yi PV mu aika mata tawa. Tawa yanzu ita za ta decide rada za ta muna ta faɗa muna kuma masha wata muku rada za a yi.
Sai dai fa Alhaji Mamman Kwagiri da aka ce an cige ya ce ko alama yana nan a matsayin sa.
Ko gobe ko jibi ko gata sai in ta ta zakar kanta nan da su kan wannan zakwat in ta zakar ta yanke hukunci ta ga dauka amma in ba ta ta zakar ta yanke hukunci ba ko ga taro an kai an hice kan jere ga habaya abin da zan dauka na ba abin da zan yi ba shi ne ba
kai kana nan matsayin kai ne president
ko gobe abin da za a yi hayya ga hili ga mai doki abin kashi tsauri kare bai aikin komi ni ban amince musu da wanga taro sun kai sun karaka sun kace sun tsaya da gido sun yi ni ban amince ba
a nan sa bangaren shugaban committee rukun kwarya na mutane biyar da taron ya girka ya ce zai yi wa tsohon shugaban nasiha domin ya bada kai ga Abdullahi Madugu
tunda inda jama'a take taru a ce wajen mutum 30 baka samu mutum guda wanda ya bi ka ba ai ka gani wannan abin ne ce in ya so wahala kan shi kina an nuna mai rashin so
yanzu ya za ta yalla ka jawo hankalin shi a samu dan sosoto
to wannan yanzu dan Allah ya so zan ci gaba da yi mishi nasiha in ga ya mishi da jagoranci Allah na ke bada shi kuma lokaci yayi saboda laihin shi yayi yawa Allah yake amshe shi mu ba mu son wannan jagorancin da muna son wannan tun lokacin da tsohin waje gaba dai da waɗanda a tsohi na biro su kuwa duka ga sunan suka suka mu amshurin wallahi billahi ba zai samu shi ba
Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja zauna tsaye bata kare ba a yankin Olu na jihar Imo inda mutane ke fama da fitinar matsafa da kuma ɗan rajin kafa kasar Biafra ta IPOB wakilinmu Lamido Abubakar ya aika mana da wannan rahoton
because of the insecurity situation killing almost on daily basis
wannan yana cewa ne sunana Michael akwai matukar tashe-tashen hankula muna samun rahotanni na kashe-kashe a sassan yankin Olu sakamakon ta'annatin yan gungiyoyin asiri shi kuma wannan yace
today we heard that there was killings of some ladies
yana cewa ne mun samu tabbacin kashe mata biyu a baya-bayan nan sakamakon tashe-tashen hankulan da aka samu da rundunar sojan Najeriya da kuma kungiyar nan ta IPOB kuma kawo yanzu muna samun rahotanni na kashe-kashe nan da can a gefe daya kuma wasu bayanai sun nuna cewa wasu masunta da suka fito daga arewacin Najeriya waɗanda ke gudanar da harkokin su a jihar Imo wanda suka kwashe shekaru da dama bayanai sun nuna cewa sun patabat kamin daga bisani a gano halaka su aka yi Alhaji Malu Muhammad wani shugaban yan arewacin Najeriya ne a yankin Olu
yan birnin kidi ne guda ana kiran shi sabo yaro na kiran yake wasu sabo ba su dawo ba sai wani in ya mure yake zo ga ya ji labarin an kama mutane mu amma yayi magana da cewa a take shi kara su ku suna ka bayan an sake su sai wasu sun katare su kan cikin ruwan kuma to su muke tsammanin sun kai kita sai mun kai shakar makin mun ka zo mun ka ga wuri an ka nuna muna garo ba su kan a wanduna to dan da ni an ji wandunan guda sai nake zo mutanen nan kashe su ne an kai
shi ba wani isa haka dake zaman uba ga daya daga cikin waɗanda aka kashe yace
ina ka bisa hukuma kuma ba ga wasu ga wando su nan a bakin ruwa din sai ka samu shi ga ayyan saman tono in yayo a wajen su wannan ya rinde yi wanda ke tsammani kuma da kamar da hannun su kuma sun gudu sun bar garin ba su nan yanzu da mun kai hukan wajen gwamnati yanzu na kace to alamin mu zo ma dudan na su bayan nan nan za a yi ne za a yi to musali bayan da mun su gwamnati ba
rundunar yan sandan Najeriya ta tabbatar da faruwar lamarin na kashe-kashe kuma tace a tsaye take wajen kare dimbin dukiyoyi da rayukan jama'a DSP Okuko Ronaldo shine mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Imo
the normalcy has returned like you know in that area
yana cewa ne tashe-tashen hankula sun faru a yankin Olu wadda ta hada kananan hukumomi tara a jihar ta Imo kuma kawo yanzu rundunar yan sanda a tsaye take domin ganin cewa al'amura sun koma kamar yadda aka saba mun baza jami'an mu musamman inda aka samu tashe-tashen hankula domin gudun abinda ka ebewa baya Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
bayan zaman tantiya to rasa dukkan kujeru a zaben shekara 2019 sanadiyar ƙara har kotun koli jam'iyyar APC ta jihar Zamfara ta dinke barakar manyan ƴaƴanta wannan ya faru ne daga aikin sulhu da kwamitin rukun jam'iyyar na ƙasa ya jagoranta inda tsohon gwamnan jihar Abdul Aziz Yari da sanata Kabiru Marafa suka zauna a inuwa daya da nuna duk rashin jituwa ya wuce kakakin kungiyar magoya baya bayan tsohon gwamnan Comrade Ibrahim Garba Abdulrahman ya ce sulhun na da tasiri don zaben shekara 2023.
Kafin wannan sulhu babu wata fahimtar juna tsakanin wadannan bangaren da aka yi sulhun tare da su. Mu a matsayinmu na matasa tabbas zai taimaka mana matuƙa domin zamu ƙara samun jituwa tsakaninmu da wancan bangaren mu haɗu mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa domin mu ciyar da jama'ar APC gaba wanda idan da ba a yi sulhun ba to duk yanda muka so mu yi aiki tare to ba zamu taɓa samun fahimtar juna ba. To amma sakamakon wannan sulhun to na tabbata insha Allah zamu ƙara samun jituwa tsakaninmu ne matasa da kuma su shugabannin namu domin ganin cewa mun cimma nasara a zaben da muke fuskanta.
Wani zabi kike magana?
Zabi na 2023 to yanzu ai duk amarar da muke ai muna kokari ne mu ga cewa za a mu cimma nasara a zaben 2023. Cewa muna cikin kalubale kasancewar matsalolin da aka samu a baya wannan jama'iyya ta takka asara a zaben da aka yi na 2019 kasancewar rashin jituwar da ya shiga tsakanin waɗanda suka yi sulhun. To alhamdulillah yanzu muna ganin cewa kasancewar mun dawo yanzu din tsaya madaurin ki daya to insha Allah a zaben da muke fuskanta na 2023 za mu cimma nasarori tun daga mataki na jihar Zamfara da kuma mataki na ƙasa insha Allah.
Har a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tattauna da shahararren malamin nan dake birnin Kaduna wanda ya dauki gabarar shiga cikin dazuka domin yin wa'azi ga yan bindiga dadi Toma Dalla. Da farko na tambayi Dr. Ahmad Gumi ko mai bashi kwarin gwiwa shiga cikin dazuka domin haduwa da waɗannan yan bindiga dadi.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wato abu ne sananne makiyaya sun dauki muguwa hanya ta face mutane da garkuwa da mutane da cin zarafin mutane kuma wayanda ake kamawa ya bayyana cewa suna kujahilci kwarai tare da su ba tun wannan gwamnati ba tuntuni ana yakin su amma abun bai kare ba har yanzu shine muka ce to bari mu kusance su mu gani a koya musu ilimi a yi musu gargadi a shiryar da su zai yi Allah ya ja ya canja ra'ayin su.
Idan ka je wurin su me suke gaya maka dangane da abin da yasa suka shiga wannan aika haka?
Wallahi koke kai kuma kai kanka sai ka tausaya musu kuma ni abin da ya kara sa ni nake jin tausayin al'amarin mutane ne wayanda ba su da shugabanni masu ilimi masu basiran da za su ce ga yadda za ku nemi a yi muku maganin matsalolin ku ba ku dauki bindiga kuna sace mutane mu masu hanyoyi ta laluma inda za su korafe su a biya musu bukata na tabbata maka ba wani wani a cikin su da zai dauki wannan bindiga.
Menene korafen nasu?
To in ka shiga dajin ma me za ka gani tun lokacin da Allah ya yi duniyar nan haka take duk wani kaso da ake yi na gwamnati ba abin da ake musu mutane na cikin daji kai ba kai musu makaranta ba ba kai musu asibiti ba ba kai musu hanya ba ba ka taimaka musu ba su ne farkon da aka sace shanun su yanzu haka zan je wata kasa an sa an kwace musu gonakin su ma ba kuma wurin da za su kai kuka in an kai kotu a cuce su in sun kai wurin yan sanda a cuce su bai fulata ni ko ina yake a bi a kashe shi kai ba.
Dokta idan muka duba kaman gwamnatocin da suke nan arewa maso yammacin Najeriya kansu ya rarrabu wasu suna ganin cewa wannan sulhu shine abin da ya kamata yayin da wasu suke cewa babu sulhu.
Abu ne mai sauki nama ne aka kawo wani ya ci a soya wani ya ci a yi fifisu me fifisu ya yi fifisu din shi me soyawa ya soya amma ga wanda zai aiki tun yaushe ake yaki da su me yakin ya yi yaki me sulhu ya yi sulhu mu ga wanda zai ci nasara.
Amma yanzu kai takamaimai da ke ka gana da mutanen nan kana ga wani mataki ne zai fi yin tasiri?
Ba wanda zai yi tasiri sai wannan sulhun nan wannan kama mutane da suke suna azabta mutane ana neman kuɗin neman sayan makamai ne na yaki.
Amma dokta wani na cewar kamar mutanen nan sun saba da garkuwar mutane suna samun miliyoyin kuɗi
babu wani abin jin daɗi tare da su abinci ma da kyau suke ci na gaya ma sayan makamai suke yi sannan kuma sun shiga wani kwaya ba komai ba ni daɗin kuɗin da suke ji balle wa ce suna jin wani daɗin kuɗi sannan kuma kuɗin nan da yawa ma akwai mutanen cikin gari har jami'ai wanda suke tare da su suna karɓan kuɗin da ake garkuwa da shi hakan ne na ka jama iyakan gaske kenan dan rashin ilimin su da basira da kuma sanin yanda za su samu matsala da fitar da matsalar su sai kuma na shigo musu da kwaya juya hankalin su.
To amma wasu masu nazari akan shanun tsaro suna ganin cewa kamar waɗannan yaran wasu daga cikin yan Boko Haram ko ISWAP sun yi tasiri wurin jin ra'ayin su. To
har yanzu Boko Haram ba su shiga Fulani ba saboda haka shi yasa yanzu ya zama mana dole bamu da lokaci kafin su shiga su yi tasiri akan su to dole a cece su.
Kana ga misali yanda kuke wannan abin ku kaɗai hakan nan ba hannun gwamnati a ciki abu ne wanda zai yi tasiri?
Kaga yanzu ina Zamfara zamfara naga gwamnati tana taimakawa a yi wannan abu. Naje Sokoto ma naga shi ma suna da shiri kai sun yi cin abubuwa su ma yana da abun saboda haka yanzu Sokoto da Zamfara akwai saukin al'amari kware da gaske domin mun zo daga gumi muka bi ta anka muka zo Goso gashi nan ana kiwo ana noma ba wani matsala daga kin tafi har zuwa Goso ba wani matsala mutane na kiwo matsalar kawai da muka samu shine wurno da kuma wurin kasan Isa an ce kuma yawancin su mabuzaye ne
kasancewa waɗannan waɗanda suke tada hankali ba su da wata kungiya guda daya wanda in ka samu shugaban ka gama magana da kungiyar kenan ko da an yi bangaren a iya samu wancan bangaren shi kuma shigo da aika aika kana ga
wani wani na dinki wani na farkewa
yawa
haka yake to amma dole sai an bi su daya da daya kenan
kana ga doctor za a yi musu daya da daya
kwarai da gaske abin da yasa shine ai kaman kifi ne a kosiku babban kifi ya cinye karami in ka samu babban kifin to zai cinye kananan shi zai hana kananan yin barna ko mun ga suna yi yanzu haka suna hana kananan barna in ka ga yi barna to maybe ai nesa ne ba sani ba saboda ka ana ga kuma juya akalan su zama su ne kuma ke taimakawa wurin samun tsaro a cikin daji ba wai labari bane abinda muke ciki kenan yanzu muna garin mu sau lafiya lau masha Allah hanyoyin da za ba a bi kasuwar da ba a ci duk ana ci lafiya dai ya dawo kuma idan ka ji wai ai dan hari can ai dole kafin a warke gaba daya ai ta dauki lokaci shi kanshi barna a hankali ta zo amma dai ana hanyar warkewa ne abun yana cin nasara saboda haka ina son gwamna na Kaduna Malam Nasiru ya dauki wannan ra'ayi ne ya hankuri mu shiga da dajin birnin Gwari ya hankuri don Allah na san shi mai mulki ka san bai son reni sanin ma maganar reni bane maganar rayuwar mutane ne su kuma can jahilai ne shi da kanshi ya ce jahilai ba su addini ba jahili bai da magani kaman kami ka jawo shi ka koya mishi yadda ma zai tafiyar da rayuwar shi jahilci ne fa kawai tsintsan shi
doctor to kana ganin misali idan shi gwamna Nasiru ɗan Rufa'i ya yi bayanin cewar a yi amfani da karfi da yaji din karfi da yajin zai kai ga abin da ake ci mu ake fata
a shi karfi da yajin yana da amfani amma yaushe sai an kare sulhu da matsayin karfi da ake yin sulhu tunda sun san akwai karfin sun san akwai abin nan shi dai ya hankuri yanzu a shiga tunda dai ya ce jahilci ne ba su addini ba ka shiga ka musu addini ka gani addinin zai hana su wannan barna gashi mun shiga nan take mun ga alamun su suna barin barna nan take
to amma yanzu idan kuka tattauna da su mutanen nan suna dauke da bindigogi ya kuke yi da bindigogi da sauran makaman nasu
ai gaskiya ka tafi bindigar shi karfi shi ma ya sa abin da ke ba kyau saboda kan ka zo mai da kuma ba da fada ba da kuma neman mishi mafita shi ma ya san yana cikin matsala domin bi shi gwa gari kuma gashi yana cikin daji yara kananan ne su wani ya ce ma shi yana so je ga uwarshi kananan yara yau shi za mu tsaya gwamnati manyan mutane ana fada da kananan yara sai dai mu shirye da su
a waɗannan gwamnoni da suke arewa maso yammacin Najeriya da ma gwamnatin tarayya gaba daya a kalma ɗaya ko biyu wani sako zaka isa gare su
yanzu gwamnati tarayya ne kaɗai za ta iya taimakawa ta fitar da kuɗi a shiga wurin mutanen nan a yi musu makarantu a yi musu asibiti a yi mu andana ta yi afuwa ban ce ba wanda ya kisa ba mai afuwa ana nufin su kansu sojoji sun kashe ba bila adal an kashe mutane innocent to wayannan da aka kashe innocent in an biya diyan su su kuma wanda suka kashe a gari su ma a biya diyan su in an yi haka insha Allah cikin wata ɗaya wata biyu zaka ji ma abun ya tsaya gwamnati da tsoro da kuɗi ne kun sayo makamai
ga kuma su ɗan bindigan da wata kila baka kai baka isa zuwa gare su ba kila suna jin mutu wannan kafar me yasa kun ka gare su
sakon na gare su don Allah su yi hankuri su aje wannan bindiga su zo a zauna kan teburi a ji korafe-korafen su duka a biya musu bukatar su shine nake amma wanda yake sa to wannan shi kuma wannan daban shi daman yanda yake wato abubuwa iri uku ne a musuluncin mu akwai sata kamar da Allah ya ce sariqu wa sariqa fa tawu aydihum akwai hiraba shine amro ba wanda zai daddace hanya sannan akwai bugat bugat su ne wanda za su bijire wa hukuma su ba marayi bane to duka wannan uku akwai su a cikin dajin nan akwai wani shi farao ne shi kadai akwai wani kuma bandit ne sun hadu su da yan hiraba yan amro ba sannan kuma akwai yan bijire wa gwamnati to su yan bijire wa gwamnati su ne tsin cikin dari saboda haka yanzu ya koma bijirewa gwamnati in za a yi sulhu da su in za su yi sulhu sun yadda makamai to dole a musu afuwa wannan Allah ya faɗa haka
to amma akrabakan lahu mutanen nan in suka yi sulhu suka yadda afuwa ba san wani komai ba sai wannan kashe-kashen da kuma sata da sauran su
a dama yawa ba nan ci a fito da kudin gwamnati a yi musu abin da za a yi musu ba a yi santa na rehabilitation a koya musu sana'a a ba su jari wani za a sai musu shanu ai ba haka kawai za a bar su ba in har za a zo a gina mana gada flyover a kawo to su ina flyover sun daji kudin da aka kashe in za a yi third mainland bridge su ina kudin da za a kashe a fito da kudin a sayo musu shanu a sayo musu a nuna musu sana'a a yi center na rehabilitation a yi musu makaranta mu kai su scholarship kashe su yi karatu ina kudin nasu
na'am
sai ba mu kai muka sani mu jefa musu
kaman din da kai ɗan Niger Delta misali kenan
har ma su yi domin sun fi ɗan Niger Delta yawa kasan nan bayin da baya masallaci yana yawa sun fi su yawa sun fi su haƙi
to doctor a ƙarshe ban sani ba ko akwai wani ƙarin bayani da zaka yi wanda ban tambaya ba
a dai gwamnati federal government wannan abun yana kan president ne zai dauki wannan mataki kaman yanda ake wani Niger Delta a fito da kuɗi amma ko dan kuɗi wallahi an fito da kuɗi na rantse maka da Allah yanzu nan zaka ji al'amarin ya mutu
to doctor mun gode masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
Matare albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin ƴan ƙasa da hukuma
yanda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san a ba mu
shirin ƴan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙƙoƙin ƴan ƙasa
hukuma wajibi ta kare rai da lafiya yanda za ta yi ita ce
tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin ƴan ƙasa da hukuma
wallahi wanda dai aikin azan da ya gama da shi da dosbin da tsai
shirin ƴan ƙasa da hukuma na nan tafi a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na karfe 8 na safe muryar Amurka duniya a tafin hannunku
da ba ina tausan kan mu ba ma fatawar ne mar samu sai za a rage do a wajen
lokaci yayi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
wata sanarwa ta kasa da gwamnatin Amurka ta fitar karkashin shirin bada tukunci dan a samu tabbatar da adalci Amurka na ta yin bada tukunci har dala miliyan 7 ga duk wanda ya bayyana inda za a iya samun Muhammad Abatai ko kuma wane ne shi wannan mutumin wanda aka fi sani da Abdulrahman Al-Maghribi na zaune ne a Iran kuma ɗaya ne daga cikin muhimman shugabannin kungiyar Al-Qaida Al-Maghribi wanda aka haife shi a kasar Morocco yana da kimanin shekaru 51 da haihuwa a duniya da daddan daraktan sashen sadarwar kungiyar Al-Qaida ne Al-Sahab kuma shi sarki ne sannan babban mai bayar da shawara ne ga shugaban kungiyar Al-Qaida Al-Yaman Al-Zawahiri wasu takardu da aka samu a farmakin soji da aka kai kan tsohon shugaban kungiyar Al-Qaida Usama bin Laden a shekarar 2011 sun nuna cewar Al-Maghribi ya kasance wani tauraro mai tashi a kungiyar na tsohon shekaru da dama Al-Maghribi ya kasance wani babban shugaban kungiyar a kasar Afghanistan da Pakistan tun a shekarar 2012 biyo bayan takura daga yanki da ayyukan ta'addanci na kasa da kasa na tsawon shekaru ya koma kasar Iran inda ya ci gaba da jan ragamar kungiyar Al-Qaida a duk fadin duniya a matsayin shi na shugaban sashen hulɗa da jama'a na kungiyar ta Al-Qaida Al-Maghribi na hada kai da kawayen Al-Qaida wajen gudanar da aika-aika wannan tukuncin akan Al-Maghribi wani bangare ne na kudurin Amurka na ganin cewar manyan jagororin Al-Qaida da ke Iran sun fuskanci hukunci tunda aka fara wannan tsarin bada tukuici a shekarar 1984 an bada tukuici fiye da dala Amurka miliyan 150 ga fiye da mutane 100 wanda suka bada muhimman bayanai da suka kai ga zartar da hukunci akan ƴan ta'adda a duk fadin duniya ga duk wanda ke da wasu bayanai akan Abdulrahman Al-Maghribi ya gaggauta tuntubar ofishin bada tukuici don tabbatar da adalci a shafin su wato www.rewardforjustice.net ko info@rewardforjustice.net ko mutum ya rubuta zuwa ga shirin bada tukuici don tabbatar da adalci na Reward for Justice a birnin gundumar Colombia kuma mutum na iya tuntubar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da shi za a yi matukar sirrinta duk bayanan da mutum ya bayar bayanan da za su bayyana miyagun ƴan ta'adda da kuma kawo ƙarshen ayyukansu sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.